بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا الشبيب وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da daidai da 29 ga watan 6 shekara 2015. Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alqur'ani a wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba dake wannan layi na hausaro a cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna. Kafin alaran ma'aja akwai bayani kamar haka. Akwai wata baiwar Allah sunanta Ruqayya ta aiko da naira 100 zuwa ga asusun marayu, Allah ya saka mata da alheri. Akwai kuma wata baiwar Allah Hajiya Halima ta aiko da naira 4000 ta banki ne sanan da wani bawan Allah da ya transfer na ainihin wato naira 1000 a cikin wannan account din. To kamar yadda aka sani, mutane na nan sun mana zuru, sun mana tsangau. Akwai wanda muka saba ana dinka masa kaya daga cikin marayun da muke daukar nauyin su, wanda ake biya masa kudin makaranta daga wannan center har mutum 50, banda mutanen da ake taimako na gari, masu rauni da kuma wasu marayun wanda ba ka cikin wato tsarin wanda muke daukar nauyin karatun su. Ana ba da yawa daga ciki kayan sawa da abincin da za su ci a cikin wannan wata na Ramadan. To har yanzu ne ina ganin ba mu da buhuncin kama ko baya dai ko kuma mutane na nan sun mana zuru, an mana tsangau. Ina ganin ko yanzu nan da zai shigo sai da wasu mata suka zo na gida in saurare su ne, saboda ba lokacin da zan saurare su ba ne. To saboda haka lura da wanda muke ma muke musu dinki, wanda duk yake da abin da zai ainihin wato bayar abin da yake da alaka da abinci, idan zai kawo mana ko kuɗi ko kayan sawa, lallai muna da bukata don al'umma tana nan tana jiran mu ta yi mana zuru, domin duk wanda ka saba masa abu shi yasa za ka ga wata kewayowa ma suke cin kafin Ramadan suke zuwa cewa a sa da sunan su kar amanta da ainihin wato su. Allah ta'ala ya sa mu fahimta kuma mu gane. Naka muna cikin tafsirin suratu Ali Imran. Jiya mun karanta aya ta 184 kullu nafsin za'iqatul maut. Naka yau za mu tashi aya ta 185 akar masallahu bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب
karanta abin da yake da alaka da kowa da kowa, ita ce maganar mutuwa. Allah ka sa mu cika da imani da kuma aiki mai kyau. Abdullahi ibn Mus'ab yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qara'a, ya karanta, afa man shara Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih. Fa qala siman nan, Allah yace innan nura idza waqa'a fil qalbi infasaha lahu wa insharaha. Idan haske ya shiga cikin zuciyar mutum sai ya ainihin wato bubbuɗe ta. Qalu ya rasulullahi, sahabbai suka ce, fa hal li zalika min alamatin yu'rafu biha, akwai wata alama da ake ganewa Allah madaukakin sarki yayi inshiraqus sadr na mutum ya bude kirjinsa haske ya shiga ciki kuwa qala fi annabi yace na'am eh akwai alamar da zaka gane abu na farko yace akwai at-tajafi an daril buru nisantar wannan gidan na rudu sannan wal inabatu ila daril qulub da kuma komawa zuwa gidan tabbata shine lahira والاستعداد للموت قبل النزول da kuma yin tattali kafin mutuwa ta sako duk mutumin da Allah ya sa masa wa'annan abubuwa to alama ne daga cikin alamomin cewa Allah madaukakin sarki ya inshirahu sadar nasa shi yasa Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda yake cewa abubuwa guda uku suna bani dariya sannan abubuwa guda uku kuma suna sa ni in yi kuka yace abu na farko da yake sa ni in yi kuka yake sani in yi dariya yace rajul mu'ammil ad-dunya wal maut yatlubu mutumin da yake ta dogon guri akan duniya kuma ga mutuwa na neman sa sannan yace na biyu akwai waghafil la yughfalu anhu akwai mutumin da ya raskana gashi bai bi Allah ba shi kuma Allah bai raskana da shi ba ma'ana kai ka kiban Allah ka raskana ba ruwanka da Allah shi kuma Allah yana nan sanadin abin da kake wannan abin yana kididdige sannan yace wadahiku wadahikum mil afih la yadri amusqitun rabbahu am murdihi da mutumin da zai zauna yayin kadariya ba gaira ba dalili da abin dariya da abin da ba na dariya ba in kici da dariya bai sani ba Allah ya yadda shi ko bai yadda shi ba shi ba matsalar sa bane sannan yace abubuwa guda uku idan na tuna su suna sa ni kuka na farko yace siraqul ahibba rabuwa da masoya yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai yace duk lokacin da na tana rabuwa da annabi da rabuwa da sahabbai wannan abun yakan sa ni kuka na biyu yace wa haul al-matla' inda gamaratil maut wato tsoran lokacin da mutuwa za ta ainihin wato sakku yace na uku shine wa yuqubu baini da rabbil alamin yadda zan tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala yace la adari ilan nari la adari yace ban sani ba ilan nari an sarifu am ilal jannati haka Salman al-Farisi ya ainihin wato faɗa na haka malamai suka ce akwai ɗabi'u guda shida wanda dukkan mutumin da yake da imani babu yadda za a yi wadatu daga barin waɗannan ɗabi'u ɗabi'a ta farko shine dole ya zamanto ka samu ilmin yadullahu alal akhira ilmin da zai nuna maka zuwa lahira ita a harkar duniya idan ana maganan jahilai idan kai karatu a computer kai digiri na ɗaya kai na biyu kai na uku ka zama professor watakila ma za ka iya kera taka computer amma idan an karanta fatiha baka san ma'anarta ba za ka iya fassara ta ba to idan muna maganan jahilai da kai a ciki kawai kai sana'a ka iya baka da bambanci da maganiran da ya iya faci a bakin titi kawai sana'an ne ya bambanta kai ka iya gyaran computer ka san computer shi kuma ya san yadda in kaya ta fashe zai yi faci kamar yadda ba zai iya zuwa ba idan har ka computer ta taso ya kankan ba ciki kai ma in kaya ka tai faci kana ji kana gani dole ka kai saboda ka sana'a ce ta bambanta dan haka in ana maganan jahilai to ka ji da kai a ciki ka ji da kai aiki da haka wannan shine abu na farko da haka dole ya zamanto wannan dabi'a ce da duk mumini ba zai wadatu daga gare ta ba ya zamanto kana da alaka da ilimin da zai gyara lahirarka abu na farko kenan na biyu ya zamanto ka samu rafiqun aboki wanda yu'inuhu ala ta'atillahi wanda zai taimake ka wajen yima Allah madaukakin sarki da'a sannan wa yamna'uhu an ma'asiyatihi ya taimake ka gurin karka saba ma Allah na haka ake cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqarani yaqin kowane mutum karka tambaye shi ka tambaye abokansa da zaran kaga mutum abokansa na kirki ne to in Allah ya yarda shi ma mutumin kirki ne da zaran kaga mutum abokansa mutanen banza ne to ba sa abin zai yi wahala ba mutumin banza bane da haka ake cewa idza kunta fi qaumin fasahin qiyarahu wa la tasabil arda fatarda ma ar-raji idan kana cikin mutane to ka zaɓi abokai wato mafiya cikin su sai kai abokantaka da su kuma idan ka lura daga maza har mata mafi yawancin sababin lalacewar mutane tana da alaka da abokai ne mafi yawancin lalacewar ƴaƴa mata tana da alaƙa da ƙawaye ne. Da haka Allah ta'ala ya faɗi cewa al-aqillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Duk wanda kuka haɗu kaso shi ya so ka in ba addinin Allah ba ne haɗa ku, to ranar al-kiyama haka za a tashi ana alaƙi ne ma, shi ma yana alaƙi ne ma. Sai ka ce alaƙi ne, shi ma ya ce alaƙi ne. Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Sai wuta za a tafi. Abu na uku, ma'rifatul adu, ka san makiyinka, sannan wal hazar minhu, da kuma yin taka tsantsan da shi. Dan adam yana da maki ko ba shi da shi? Wannan makini ne babba a gurin dan adam, shedan shi ne babban maki. To ka san shi, ka san gabar da ya kafa a kanka, ka san yadda za ka kubuta daga tarkon shi, wannan yana daga ciki. Sannan abu na hudu, a samu ibratun ya atabiru biha ayatin Allah ta'ala, wato ka samu abin da za ka dinga lura da shi na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin ayoyin Allah manya-manya da ya kamata mutane su dinga la'akari da su, shi ne akwai istilafin layli wan nahar, zuwan dare dawa da wuni. Wannan ayoyi ne na Allah manya-manya, shi yasa za mu karanta nan gaba. Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sayti la ayatin li ulil albab. Da zan mun buga misali, muka ce kaga yanzu yau dinnan, yanzu tunda rana ta fada mun shigo dare, yanzu muna da ran talata, gobe idan gari ya waye muna ranar talata, da zaran rana ta riga ta je ta fadi, to babu talata ga baki daya, inda zamu shiga daren Laraba. Kuma yanzu daga jiya daren Litinin, yau washe gari ina nan Litinin, rana ta fadi, duk abin da mutum ya kamata yi a wurin idan bai yi ba, wurin ya riga ya wuce. Kuma ko kai dan wata mata ne, baka isa a dawo maka da wurin ba, idan wata Litinin din za ta kuma dawowa, to sabuwa ce, ba dai wannan Litinin din da ta wuce ba. Na haka ake kiran al-layl wan nahar da al-jadidin, sababbi guda biyu. To wannan yana daga ciki. In ga shi ana ta lissafi da adini saura kwana kaza, yanzu yau ga shi 12 ga mai ga wata, duk abin da al-layl dare da wuni suka nace masa, to ka bashi lokaci, shi ya zama tarihi kuwa. Sannan abu na biyar, yana daga cikin ɗabi'ar da mumini bai kamata ya koshi da ita ba, shine insaful khalqi, ya zamanto kana wa halittu ɗan uwanka adalci. Kai la yakuna lahu yawm al-qiyamati khasmun, dan kar ya zamanto ka je gaban Allah kana jayayya da wani. A wajen magana ne kai ma mutum adalci, ko kana kinsa kai masa adalci, kai adalci, kai adalci. To wannan yana daga ciki. Abu na shida shine akwai al-istidad lil-maut, yin tattali ga mutuwa, qabla nuzulihi, kafin mutuwa ya sako, li kai la yakuna ainihin wato mutafaddahan yawm al-qiyama, saboda in mutum bai yi tattali ba kafin radda mutuwa za ta zo masa, wallahi ba abin da zai hana in Allah ya kira al-qiyama bai kunyata ba. Wannan ke sa zaka ga idan mutum yanzu yana gidan haya, yana da wahala a zo ranar a ce ka tashi. Jin rashin mutuncin mai gida dole sai ya dan baka wasu notice ko baya ya ce ka tashi. Amma yanzu a ranar ya ce ka tashi, a ai ba zai yi ba, saboda biya kake. Ita kuma duniyar Allah subhanahu wata'ala ba wanda yake biyan sa ko sisi yake zauna a cikinta. Ga sama ya aji, ga ƙasa da ruwa, ni'imar ma har yace wa inta udduni imatan lahi la tusuwa. Shi yasa baka isa ba yin mala'ika zai zo a ce to ka shirya zai zo karfe 12:30 da minti 5, a baka isa ba. Sai dai a dauke ka lokacin da ake so, sadda aka ga dama, ba maganan wai a baka notice gashi nan wai yana zuwa zai zo, a baka isa ba. Wannan yana daga ciki. Allah ta'ala ya samu dace. Wani malami wato yi ma wani nasiha, yace ina maka wasiya da abubuwa guda shida. Yace na farko, awwaluha shine yaqinul qalbi bil ashiya allati takaffala Allah laka biha, duk abinda Allah ya sa ka yace kai zaman to kana da tabbas a kai. Kenan ma muna maganar a kawo kuɗi ba taimaki marayu, to ka sa a ranka kana da tabbas in ka dauki kuɗi ka bayar dan a taimaki wasu, Allah sai ya baka lada. Sannan abu na biyu shine wato bi ada il fara'i, mutum ya bada abinda Allah ya dora masa li waqtiha, a lokacin abu. idan an ce ai azumi to ka azumin a lokacin in akwai haƙin mutane na kuɗi to ka dauke shi ka bayar da shi a lokacin da Allah ya ce a bayar da shi idan an kira sallah ka tashi kai sallah a lokacin da ya kamata a yi ai sallar sannan na uku yace masa ya zamanto bilisan rasulin fi zikrillahi ta'ala harshen kai zama danye gurin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala duk majalisin da za a kafa nayi da mutane to kare zaman to kana ciki irin munafikan majalisan nan da ake yi kaga mata sun zo wuce har ki kafa suke sana faduwa yan zaman jana'iza ba gawa haka suke ce musu na hudu la tuwafiqu ash-shaytan kada ka dace da shaytan fa innahu hasilun lil khalqi domin shaytan ma hasali ne ga duk wani halitta na biyar an takuna nasihan lil muslimina da'iman ya kasance kana nasiha ga ɗan uwanka musulmi ko da yaushe sannan yake ce masa wato na shida wannan yana daga cikin abubuwan da ya masa ainihin wato nasiha a kansa wato na shida yake masa la tu'ammiru dunya kada ya zamanto target ɗinka kawai duniyar ka ta rayu fa innaha tukharribu akhirataka duk mutumin da ya sa target kawai duniya yake so sai ta rayu to garin kokarin shi ya gina duniya sai ta ga masa rusa lahirarsa kuma da yawa daga cikin mutane yanzu gidajen su na lahira kangaye ne ba komai amma sun gina gidaje a duniya su ga gida sai ka ce kun fi kunu mutum amma kuma bai gina ma kansa komai a lahira ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa kowa yake kyamar ya tashi daga duniyar ya tafi lahira so da kowa ya san bai gina komai ba amma Allah na tuba astaghfirullah alazim musamman yadda Najeriya ta zama a baya idan Allah ya taimake ka ka tabbatar za ka mutu da imani to mai a cikin nan ka mutu har to a gangare ko a gaba Allah ya sa mu dace akwai abubuwa da dama a wannan gabar za mu tsallake su mu tafi wanda malamai suka ce akwai alama na arzikin kowane dan adam guda 11 abu na farko shine an yakuna zahidan fi dunya rajiban fil akhirah ya kasance kana da zuhudi akan duniya kuma kana kudin lahira me ya zuhudi shine duk abin da zai raba ka da Allah a duniya ka rabu da shi shine zuhudi ba wai mutum ya kisa kaya mai kyau ba shi bane zuhudi ka kisan abin shi mai kyau ba shi bane zuhudi zuhudi shine idan akwai halal ai amfani da shi in babu a hakura da haramu shine zuhudi saboda haka muke ta fatar da Allah ya kawo mana kudi yawa idan Allah ya kawo mana kuɗi da gaske mutane za su gane bambanci tsakanin harka ta ilimi da kuma kaskanci za ka iya zama kana ɗalibin ilimi da mutuncinka da karatu kuma ga mutunci saboda haka a gane bambanci ba dole bane wai dan za ka yi harkar addini sai ka zama kaskantacce wulakantacce na haka wasu suka ɗauka a nan ƙasar shi yasa an ganka da riga mai kyau ka sa a yi sama mai har da sa Allah gafarta malam ma a shi kowa yana da iko ya sa a gari ya ci yawo amma su sa Allah gafa ta malam ya kamata ta sa ba yawa in an ganka da wata lafiyayyen mota sai a ta mamaki wai malamai kenan to malamai ya kosu ya kamata su sa mutanen kirki duk wanda ba su ba albarka su yake ci a duniya dan Allah yake qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya sai ce khalisatan yawmal qiyama to da haka wannan shi da haka muna fatan Allah ya bamu kuɗi na halin Allah ya kawo su insha Allah za ka sha mamaki dan uwa sana abu na biyu shine an ya kuna himmatuhu al ibadata ya kasance himmarka shine ibada wa tilawatul qur'an da kuma karatun qur'ani musamman a wannan watan da muke ciki na ramadan wannan alama ne daga cikin alama na arzikin dan adam duniya da lahira abu na uku shine ya zamanto a samu qillatul qawl fi ma la yuhtaju ilayhi ka karanta magana cikin duk abin da ba a buƙatar a tsawaita magana a kansa kun san akwai wanda za ku ga dimin da'iman sun saba da surutu wani ma za ka ji an sa masa BBC wani sunansa Al Jazeera saboda duk inda za ka gan shi da surutun da ake buƙata da wanda ba a buƙata sai ka gan shi yana yi to wannan bai kamata ba gaskiya zara ka dan taƙaita bayanin in buƙata ka taso a yi bayani ka in ba buƙata ka ja bakinka kai shiru sannan abu na hudu an ya kuna muhafizan ala salawatin khams mutum ya kasance yana kiyaye salloli guda biyar ina kokarin shi sannan abu na biyar shine an ya kuna wari an fi ma qalla aw kasara min al haram mutum ya kasance yana da war'u yana da takatsantsan cikin abin da yake na haramun ne wato kadan ko mai yawa sannan abu na shida an ta kuna suhubatu ma as-salihina ya kasance ka dinga abokantaka da mutanen kirki dinda za a juya a dama ko hagu a ga abokinka mutumin kirki ne sannan abu na shida ko na bakwai shine an ya kuna mutawadi'an ghairu mutakabbir ana buƙatar ka zamanto mai tawadu'u ba mutakabbiri ba shi dan adam yadda Allah ya yi shi ko kafi shi duk wanda kake nuna mai kafi shi ba za ku zauna lafiya ba shi yasa duk lokacin da kake buƙatar girma to kishe girman za ka yi sai Allah ya sa a girmama ka amma daga lokacin da ka nuna ka isa to Allah zai nuna mutane kuma baka isa ba wallahi shi yasa Allah ko gurin tafiya ya hana cewa kada mutum yayi takabbur wala tamshi fil ardi maraha ko innaka lan taqri'al ardi wa lan tablughal jibala sai karkai tafiya a doran kasa kana takama baka kai tsawon dutse ba kana daga kai sai ga wata jingine mai halitta ta Allah kwata ta yi dubunka sannan kuma in kana tafiya ba za ka iya huda kasa ba to me na takama a ciki da girman kai bayan wanda ya fi kowa daraja da kima a gurin Allah shine manzon Allah amma manzon Allah tare da haka shine mutumin da ya fi kowa tawadu wanda in yana zaune cikin sahabbai din ba koyo zo in ba an nuna masa an ce ga annaban ba sallallahu alaihi wa sallama baya gane shi sannan abu na takwas shine an ya kuna sakhiyan kariman ka kasance mai kyauta mai karamci sannan abu na tara an ya kuna rahiman bi khalqi Allah ta'ala ka kasance mai tausayi dangane da halittun Allah madaukakin sarki abu na goma shine an ya kuna nafi'an lil khalqi din da ka zauna cikin al'umma ya zamanto kai kake amfanar da mutane duk mata shi za ka yi kaman unguwa a dinga jin zafin tashinka domin lokacin da aka ji cewa za ka tashi an san cewa an yi rashi a unguwar amma ba za ka tashi ba ana cewa to ai gara ma da tashi ai Allah ya raba mu da mutane to kaga wannan kuma an samu matsala gaskiya shi yasa yana daga cikin abin da nana kabi da cewa annabi babu yadda za a yi Allah ya wulakanta ka saboda innaka latasilu rahim kana sadar da zumunci kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza to yanda a matsayin mu na al'ummar musulmi mun dauki wannan a matsayin ka'ida duk inda muke a unguwa kokarin muke kowa ya amfanar ba a amfana da shi ba wallahi da yanzu cigaban da muke da shi ya fi haka to amma kowa abin da yake so shine shi ya karba amma ya kawo bata taso ba shi yayi ne ka zo ya ba ka ya karba shi amma shi ya kawo bata taso ba bayan ku annabi ya ce hannun da take bayarwa yafi hannun da yake wa yafi hannun da yake ainihin wato karba sannan abu na goma sha ɗaya shine mutum ya kasance yana mai tuna mutuwa wannan ɗaya daga cikin alamomi ne wanda dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa su to alama ne na cewa da izinin Allah zai yi kyakkyawan rayuwa a duniya kuma zai je gaban Allah zai yi kyakkyawan rayuwa da izinin Allah Allah ka sa mu na ciki akwai wasu alamomin wanda yake su ma na taɓewa ne duk wanda ka gani tattare da su na farko shine an ya kuna harisan ala jam'il mali mutum ya zamanto yana da kuɗin sai ya tara kuɗi ta kowane hali ka san ana yaki halin yaki haram ko da an ce haram tana gudu wato mutane na gudu ko haram tana biyo su to yanzu an juya an akata yanzu haramun din ce take gudu mutane na binta yanzu an juya haramun din ce tana gudu an kure mata gudu ana neman ina take a gurgurota Allah ya kiyaye ba za ka gane haka bane sai kana mu'amala da mutane mu'amala ta kuɗi za ka sha mamaki wallahi Allah ya kiyaye kuma wannan yana daga cikin abin da ya saka mu cikin irin wannan halin da ake ainihin wato ciki shi yasa wani ya ce abin da ya tsaya ta Najeriya an ce ba komai ya ce ba wani abu ba ne kawai rashin takawa ne shi yasa sai tunda ba takawa ai komai zai iya faruwa ko kuwa wannan shine abu na farko abu na biyu shine an ta kuna na'amatu fi shahawati wal lazzati fi dunya ya kasance himmar mutum da sha'awar shi kawai akan harkar ya ji dadi a duniya ne akwai wanda ka san rayuwarsa yadda ka san dabba haka take za ka ga dabba in gari ya wayi bata da wani himma sai ta ci abinci ke ta ke jima'i me zai faru ba ruwanta to wani za ka ga kullum abinda zai gyara jikin shi yake gyarawa abinda zai gyara lafiyar ka kuma ko uhu wannan ba matsalar sa bane sannan abu na uku shine an ya kuna fahashin fil qawli miktar duk mutumin da kaga ya zamanto maimuna na ainihin wato magana kuma ya zamanto maganarsa ta alfasha sannan ita ce mafi yawancin maganganunsa to wannan ɗaya ne daga cikin alamomi na tabiwa Allah ya kiyaye sannan abu na biyu na hudu shine an ya kuna mutahawilan fi salawati ya kasance yana wulakanta salloli abu na biyar shine an ya kuna akluhu min alharami washubuhati wasuhbatuhu ma alfujjar ya kasance abincin da yake ci daga haram sai shubha sannan duk in ka duba dama ko hagu sai kaga abokin ki tantirin fasiki ne wannan alama ce daga cikin alamomi na tabiwa sannan abu na shida shine an ya kuna sayyi alkhul ya kasance yana da dabi'a mara kyau sannan abu na ainihin wato bakwai shine an ya kuna muktalan mutakabbiran fakhuran mutum ya kasance mai takama mai alfahari mai nuna isa mutakabbiri baya ganin mutuncin kowa bai ganin girman kowa sannan abu na takwas an yamna manfa'atahu minan nas wato abin da yake da shi na amfani ba wani wanda ke amfanuwa da shi shi sai ne ya amfana da mutane amma shi ba a amfanuwa da shi sannan abu na tara shine an yakuna qalilan rahama lil muslimina ya kasance yana da karancin tausayi dangane da ɗan uwansa musulmi abu na tara shine ko na goma an yakuna basilan ya zama marowaci idan ka ba ayoyin qur'ani mafi yawanci inda Allah zai kama dan wuce ya saka shi wuce sai kaga ya hada masa da sifa ta ruwa marowaci yanzu ruwatin ana ma dan uwa da dangi da abokan arziki yanzu Allah da annabi ake wa ruwa Allah ya ce a fito da kudi a aiki kowa ya kama kudin sa ya rike gangangam sannan abu na goma sha ɗaya shine an ya kuna nafiyan lil maut mutum ya kasance ya manta mutuwa bi tunaninta ba ta ajandar sa ma to wannan alama ce daga cikin alamomi na tafi Allah ta'ala ya kama dace akwai abubuwa da dama a wannan gaban amma za su cinye mana lokaci bari mu tafi aya ta gaba Allah ta'ala ya faɗa cewa latubulawanna wallahi Allah yake sai na jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyarku sannan wa anfusikum da kuma kawukanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum Allah yake sai kun ji maganganun banza gurin wa'inda aka ba littafi kafin ku sune yahudi da nasara wa min alladhina ashraku sai kun ji wato maganganun banda wajen wa'inda suke mushrikai ne azan kasira sutarwa mai yawa inji Allah subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru amma Allah yake in kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin ainihin wato mafi girman manya-manyan al'amura wannan la tubula wannan lamun ne wanda mawdi'atul liqatam daka tubula wannan wato fi'lun ne mudari'un wato marfu'un wa alamatu rafihi shine ainihin wato subutun nunul mahzufa da kuma alwawul jama'a mahzufa li tawalil amsal dan haka wannan asalin salatublawunna naka latublawunnan nan akwai wawun guda biyu sannan akwai nunin guda uku akwai nunin tauke wato astaqila da kuma nunin naka ba zai yi ba a basu dole a san yadda za a yi da su naka sai aka ainihin wato shari wawun ta illa sai aka bar ainihin wato wawul jama'a shi yasa a irin nan gurin dalibai su lura in sun ga fi'ili mudari'i wawun ya zo wato kafin shi ko kuma abinda ke kafin nunu taukid yana da damma to wannan fi'ilin ma ba maniyin bane muqarrab ne shi yasa ibnu malik ya tashi fada a cikin alfiya shi ma haka ya fada yace wa fi'lu amrin wa mudiyun bunya amma sai yace wa a'rabu mudariyan in ariya min nunu taukid mubashir kenan nunu taukid da ba mubashir ba kenan ba mabniya ba ce ina fatar an fahimta dan haka sai ya zamanto wato afalamma tawalla salatu ainihin wato nunati lokacin da ya zamanto nunin guda uku sun jeru sai ya zamanto zai yi nauyi gurin fada ba zai yi ba sai aka shafi ainihin wato nunin rafi da kuma wawun ta illa sai aka ba wawul jama'a sai ya zamanto latubulawunna lallan sai na jarrabe ku in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma zan jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyarku wa anfusikum da kuma ainihin wato rayukanku al-imamu Fakhruddin Razi yake cewa ai ilam ka sani annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki nan ma salla rasul sallallahu alaihi wa sallama bi qawli lokacin da ya lallashi annabi da maganar da ta gabata a baya ita ce kullu nafsin za'iqatul maut zada sai Allah ya kara fi tasliyati bi hadhihi al-aya Allah ya kara lallashin annabi da wannan aya fa bayyana anna al-kuffara Allah ya bayyana cewa fa lalle kafare ba'da an azaw rasul bayan sun cutar da annabi wal muslimina da muslimai yawm uhud ranan yakin uhud fa sayuqzunhum aidan fil mustaqbal da sannan za su ci gaba da cutar da su nan gaba bi kulli tariqin yumkinuhum da dukkan wata hanya da suka samu dama laka yanzu idan kafare sun cutar da ku a yanzu kar ku dauka cewa cutar ta kare fa nan gaba za su ci gaba da cutar da ku da dukkan hanyar da suka damu za mu cutar da ku haka Allah madaukakin sarki yake nufi sai yake cewa min al-idha'i bin nafsi za su cutar da ku ta hanyar rayukan ku wal idha'i bil mali za su cutar da ku ta hanyar dukiyoyinku sai yake wal ardu min hadha al-i'lam huwa al-gharad min hadha al-i'lam manfa na wannan sanarwa shine an yuwaddinu anfusahum ala sabri kowa yayi kokari ya ainihin wato zaunar da kansa akan hakuri wa tarkil jaz'i da kuma barin raki wa dalika li anna al-insana wannan ya faru ne saboda shi dan adam idan lam ya'lam nuzul al-bala idan bai san cewa bala'i zai sako ba to fa idza unzila al-bala'u alayhi shaqqa dhalika alayhi idan ku bala'in ya sako to abin zai zama to yana da tsanani a kansa yace amma idza kana aliman bi annahu sayanzilu idan kana sanar da cewa to dama an faɗa maka akwai wata musiba tana zuwa ka shirya sai yace fa idza nazala idan bala'in yazo lam ya'zam waqhu alayhi wato girman aukuwar abin a gare shi ba zai zama babba ba irin a ce bai san da abu ba ya afko masa saka in kana musulmi kana da imani dama ka shirya a koda yaushe jarrabawa za ta iya zuwa maka saka in jarrabawa ta zo bai kamata ya zama abun mamaki ba abin da za ka roƙi Allah ya baka ikon ka ɗauka amma lokacin da ka sake jiki ka ɗauka babu wani abu da zai zo to lokacin kuma in abu ya zo maka to za kuma ka sha mamaki kuwa shi yasa saboda mun san cewa tunda muka samu wannan hanya ta karantarwa a koda yaushe abinda ma baka tunani tunda in Allah zai jarrabe ka ba faɗa maka yake ce ga abin da zan jarrabe ka akan sa na ka maka riga maka shirya komai zai iya faruwa abinda muke roƙon Allah akan sa shine kada Allah ya jarrabe mu da abin da yafi ƙarfin imanin mu Allah ya sa duk abin da Allah zai jarrabe mu daidai imanin mu ne kuma za mu iya ainihin wato ɗauka haka al-Imam Ibn Kathir ya faɗa shi ma yace yusallillahu ta'ala rasuluhu Allah yana lallashin manzon Allah wa yaqulu lahu yana ce masa wa innahu wa ashabuhu lallashi da sahabbansa sai alqawla min alkuffar adan kaseera za su hadu daga kafirai cutarwa mai yawa fil nafsi wal mali a wajen rayukan su da dukiyarsu kama laqahu minhum min adha yawm uhud kama yadda suka hadu daga wurin kafirai wato ranar yakin uhud وعلى المؤمنين ان يوطنوا انفسهم عليه يتي واجبي ني ماسو ايماني سو زونر دا كاو كانسو اكن هكا سيتي اذ لا بد من ان يبتلي الله المؤمن في شيء من ماله يتي دومن باب مكوا الله سبحانه وتعالى سي يجرب مي ايماني cikin wani abu na dukiyarsa aw nafsihi ko ransa aw waladihi ko yayansa aw ahlihi ko iyalansa in dai kana da imani to Allah sai ya iya jarrabaka cikin wa'annan abubuwan yace wa tilaul mu'min jarrabawar mu'mini ko ya kunu ala qadir dinihi gurgudan yadda kai riko da addini gurgudan irin yadda Allah yake jarrabaka yace fa in kana fi dinihi salabatun fi dinihi jida fi bala'i idan ka kama addini ka rike gangangam ka rike katakan baka shike to idan Allah ya tashi zai jarrabe ka irin yadda kake da girma wajen rike addini haka Allah zai dauko kuma gundume mai jarabawa ya jefa maka shi yasa kamar yadda annabi zai yi bayani cewa mafi girman mutanen da Allah yake jarraba da bala'i mafi girma su ne ainihin wato annabawa to dan adam ya sani tun lokacin da yake ciki kafin ya zo duniya Allah ta'ala ya faɗa cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura sai yace inna khalaqana al-insana min nutfatin amshaj mu muka halicci dan adam daga digon mani wanda dan adam din nan Allah sai yace nabtali zamu jarrabe za a jarrabe ka da samu a jarrabe ka da rashi a jarrabe ka da farin ciki, a jarrabe ka da bakin ciki, a jarrabe ka da dariya, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah shi yake sa mutum ya kuka, shi yake sa kai dariya. Duk wanda Allah yake shi yayi kuka, babu wanda yake hana shi kuka. Wanda kuma Allah bai sa shi kuka ba, babu wanda yake sa shi kuka. A jarrabe ka da faduwa, a jarrabe ka da nasara. Jarrabawa mafi girma da Allah zai ma dan adam shine a jarrabe shi da ainihin wato umarni da hannu ita ce jarrabawa ainihin wato mafi girma. Shi yasa nan gurin da Allah ya ce la tublawunna wallahi sai na jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyar ku wa anfusikum da kuma rayukan ku. Malamai suka ce jarrabawar da Allah zai ma dan adam wajen bangaren dukiya bangare guda biyu ne. Bangare na farko shine za a samu ainihin wato zihabuha wa wato tafiyar dukiyar da kuma tayi wa dukiyar. Wata kila yanzu kana wata business kana jiya jarin miliyan 100, in Allah ya ga daman sai a kawo wani juyi, kaga ka dawo a ƙasa kake tattakawa, ko a tafiyar da dukiyar ko a jarrabe ka jarin yi ƙasa. Wannan jarrabawa ce. Sannan yana daga cikin jarrabawa da Allah ya ce la tublawunna fi amwalikum, sai na jarrabe ku a cikin dukiyarku. Malamai suka ce shi ne ma furja fi ha min al-huquq, abinda aka farlanta muku na haƙoƙi. Da yawa wani idan yana juya kuɗi, idan Allah ya jarrabe shi kuɗin yayi ƙasa ko suka tabu, za ka ga sai ya faɗi ya kasa cin jaraba. Sai kaga daga nan sai kuma abin harka bokaye. Wani ma sai kaga ahlus sunna ne ya saki layi. Akwai wanda muka je Kano karatu, yana kiwo, aka zo aka sake tumakin ga baki ɗaya, da aka sake tumakin ga baki ɗaya, yana bada rufin asiri. Da ya yi kuɗi, to daga baya da ya dawo ba shi da kuɗin, amma yana da rufin asiri. Saboda abokai da ake tare babu wanda zai taimakon shi. Shi ya zamanto yana da garbi na tumaki. Ranan nan sai aka zo aka sake tumakin. Da aka sake tumakin sai ya tafi gurin boka. Irin malaman da ake ce musu malamai a yanzu. To wayannan malamai ne magada arnan baya, ba malamai ba ne magada annabawa. Da ya tafi wajensu yana zuwa sai ya bubbuga, ya bubbuga, ya gano tumakinsa suna nan wajejen. Kuma da gaske ne tumakin na wajejen. To shi ne da wasu suka je za su mai na cewa bai kamata ba. Sai ce to shi gaskiya sunan nan ma yanzu yana da shawara a kan tumakin nan. Zai ci gaba da yi ko ba zai ci gaba da yi ba. Yanzu yana da ɗan tunani ma tukunna a kan sunan nan tukunna. Ya kamata a ɗan yi tunani. To wani za ka ga yana jujjuya kuɗi, Allah sai ya jarrabe shi ko ya karɓe kuɗin ga baki ɗaya, ko kuma a tafiyar da wani abu mafi yawa a lokacin, maimakon ya ɗauka cewa wannan jarrabawa ce daga gurin Allah. Wa man aasha fi dunya ni dama fala budda an yara, inda ka rayu a duniya dole sai ka ga samu ka ga rashi. Duk ko hannun da ya kirga riba, to a koran da sai ya kirga faduwa dama. Wannan ita ce ka'ida ta ainihin wato rayuwa, dan haka sai ka hakura. Yana daga cikin jarrabawar da Allah ya yi mu Musa akan kuɗi. Ya dauki kuɗi ya ba su, an ce su fitar da haƙƙin Allah su bayar. Sun rike haƙƙin Allah, sun kasa bayarwa, dan haka ba su ci jarrabawa ba. Dan haka da wanda aka ba shi kuɗi, aka zo aka karɓe kuɗin, ko yana da kuɗi mai yawa aka zo aka rage wani abu, jarrabawa ce. Idan yayi haƙuri ya maida abin zuwa ga Allah, to Allah madaukakin sarki sai ya bashi lada. Haka mutumin da aka bashi kuɗi ya iya daurewa ya cire haƙƙin Allah ya bayar, wannan shi ma jarrabawa ne. In ya cire haƙƙin Allah ya bayar, sai Allah ta'ala ya bashi lada mai yawan gaske gaske. Shine la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Na haka malamai suka ce wa anfusikum dinnan, Allah zai jarrabi mutane ta bangare guda hudu. Bangare na farko shine ainihin wato almasa'i, Allah zai jarrabe mu da ainihin wato musibu, sannan da kuma ainihin wato walqatlu, da ainihin wato kisa. Sannan bangare na biyu na jarrabawa da Allah zai mu ainihin wato dan adam a kankin kanshi shine ma furja min al-ibadati, abinda aka farlanta masa na ibada. Yanzu kana gani cikin wannan watan na Ramadan ko? To duk yadda kake gani akwai wanda zaka ga musulmi ne ko ba za su yi azumi ba. Kuma kar ka dauka cewa suna daga cikin wanda Allah ya ba uzurin kansu. A'a, kawai su dai ba za su iya ba ne, kuma ba sa yi ko ba za su yi ba. Dan cikin azumin nan akwai wacce ta kira ni ta yi min complain cewa mijinta yana shaye-shaye, yana shan koken, yana shan kaza, ko azumi ma ba ya cikin watan Ramadan nan, ko musulmi ne. Ya za a yanzu nace to ni ma wallahi yanzu mun san yadda za a yi ba. Sai dai alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi sannan daga ciki akwai al'amaradu rashin lafiya da Allah zai jarrabe ka akan kin kanka sannan na hudu shine al-musibatu bil aqal wato musiba ta hanyar rasa makusantanka yau ka rasa mahaifinka jarrabawa ki jibi mahaifiyarka gata matarka gata danka wannan duka jarrabawa ki da Allah ta'ala ya faɗa cewa wa fi wa anfusikum zan jarrabe ku a ainihin wato kankan kawunan ku Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa sai ya jarrabi mutane akan ainihin wato wannan wa'annan jarrabawar da Allah ta'ala ya faɗa cewa zai yi anan wato ita ce Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul baqara da muka karanto a baya yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشير الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم الله تعالى يتفينا جربيك دون أبو من الخوف أقيل أرو ويكون أنت قطرو أقسنا والجوء أقيل يموى ونقص من الأموال أقيل توي والدوك يا إن جاء الله والأنفس سينا جربيك دون أسار الرائقة wasamarati in jarrabe ku da hasara ta ƴaƴan itace ta amfanin gona sai na jarrabe ku da in ka hada abubuwan da ayatin ta faɗa guda biyar wannan jarrabawa na wani abu akan tsoro da yunwa da tauyewar dukiya da ainihin wato hasara ta rayuka ayi shuka amfanin gona ya tsike guda biyar to dan ka zo nan ka hada da jarrabawar da Allah zai anan ya faɗa abu guda biyu wanda ya faɗa a can ya ce nan na subula wannan fi amwalikum wanda shine anan gurin min al-amwali wal anfusi wanda a ta wannan ayan shine wa anfusikum da kuma kawukanku a wannan ya faɗa guda biyar anan ya ƙara shine wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum Allah ya ce sai kun ji maganganun banza wajen waɗanda suke kinku sune yahudu da nasara da kuma mutanen da ba su da littafi daga sama sune ainihin wato mushrikai da haka wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa nabtali zamu jarraba dan adam to jarrabawa mafi girma da za a yi wa mutum shine jarrabawa ta umarni da hannu dan dalilin da yasa da Allah ya sako da annabi adamu daga gidan aljanna cewa ya qala bi qumin hajami an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa ko dai zan turo da shari'a duk wanda ya bi shari'a ta ba zai bace ba inji Allah kuma ba zai sha wahala ba mutanen Talut da aka ce su tafi yaki Allah ya ce falamma fasala Talut bil junud lokacin da Talut ya riga ya fita da runduna mai ce musu qala inna Allaha mubtaliikum binaha Allah zai jarrabe ku da wata qurama faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda bai sha ruwan ba shi yake tare da ni wanda ya sha baya tare da ni illa man tarafa ghurfatan bi yadihi Allah yake fa sharibu minhum illa qali duk suka sha ruwan sai ƴan kadan daga cikin su ne suka kasa hakura su sha ainihin wato wannan ruwan duk suka ibu ruwan yadda ya ainihin wato kamata dan haka hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ashaddu an-nasi bala'a a cikin mutane wa Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma qala shi annabi yace al-anbiya sallallahu alaihi annabawa Allah ya kara musu aminci yace summa al-amsal fal-amsal sannan sai na kasa da su sannan sai kasa da su sai yace yubtala ar-rajul ala hasbi dinihi ana jarraba mutum ne gurgurdan yadda yake rike da addini fa in kana fi dinihi salaba in ya rike addini gangam annabi yace zida fil bala sai a kara masa jarrabawa wa in kana fi dinihi rikatun in kuma mutum ya rike addinin da safasako yace khuffifa anhu shi ma sai a sassauta masa jarrabawa yace fala yazalu albala'u bil abdi bawa ba zai gushi ba Allah yana jarraba shi da bala'i hatta yamshi ala al-abdi wa ma alayhi min khati'a asai ka zaman to kana tafiya a doran kasa babu wani kuskure tattare da kai shi yasa Imam al-Bukhari ya bude babu ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal a hadisi mai lamba ta 5648 hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace da qaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku yace na shiga gurin annabi annabi yana rashin lafiya fa qultu ya rasulullah sanati ya rasulullahi sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa innaka latu aku wa akai talila naga kana zazzabi zazzabi mai tsanani qala azr sai annabi yake masa eh inni u aku kama u akur rajulan minku ani in na tashi in zazzabi ba irin naku nake bane Allah ninka mun yake sallallahu alaihi wasallam kaga tunda shi ne dan gatan Allah kamata a ce ko rashin lafiya ne amma gashi idan ya tashi zai rashin lafiya Allah sai ya ninninka masa ciwo dan haka shi yasa akwai bambanci tsakanin san Allah da kuma san dan adam shi Allah in yana san ka to alaman yana san ka sai ya jarraba ka tukunna dan haka sai yake cewa ni ina yin rashin lafiya kamar yadda mutum biyu qultu zalika ana anna laka ajrayn to yanzu kana da ninkin lada guda biyu qala sai annabi yake masa adal eh haka ne yake ma min muslimin yusibuhu adal babu wani musulmi wanda wani abin cutarwa zai same shi shaukatun kuma fauka yanzu kana tafiya ka taka tsaya ko sama da haka ko kai karo da mashin ko mota ta bige ka illa kafarallahu biha sayyiati sai Allah ya kankare maka wasu ayyukan kamar sake kama ta hutta shajarat warqaha kamar yadda ganyen bishiya take ainihin wato kankarewa shi yasa ibnul jawzi ya faɗa cewa idan an ce al-tilau wato yana komawa zuwa ga ma'ana guda biyu na farko akan ce al-tilau da ma'anan al-istibaru a jarraba ka wannan shine yanzu a wannan ayar latubulawanna Allah ya ce sai na jarrabe ku a cikin dukiyar ku da kuma ainihin wato kawukan ku inji Allah subhanahu wataala to shi yasa tunda annabawa su Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma dan haka ya jarraba annabi Ibrahim cewa wa idhtala ibrahima wa idhtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi sai ya cika su annabi Ibrahim ya daga hannu a lokacin da shekaru sun matsewa yana buƙatar ta yace rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da mutumin kirki Allah yake fa basharnahu bi gulamin halim sai muka baki wani yaro wanda yake da hakuri hakurin akwai dauriya a ciki falamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da yarin ya kai saurayi annabi Isma'il ya isa aiki tare da shi qala sayyi ya bunay inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara yace nayi mafarki an ce in zabbaha ka ya kake ganin za a yi ne dan haka mafarkin annaba gaskiya ne yanzu babanka ba zai gari barewa ya baka danki dota sun je wuka yace inni ara fil manami anni asbahuka ya kake ganin za a yi ne sai kai mama ya kaba ta kosan shi ka huce dan kar ka dani ne yanka ka yanka manzo wallahi yace nayi mafarki an ce in yanka ka ya kake ganin za a yi ne yake ce masa ya za a yi inni ara fil manami anni azbahuka sayti fanzur ma za tara qala isati ya abati fa'al ma tu'mar baba ka aikata abin da aka umarce ka satajidu mi insha Allahu min as-sabirin in Allah ya da ka same ni daga cikin masu hakuri tunda dama Allah yake wa basharnahu bi gulamin halim mun masa bishara da yaro mai hakuri kuma hakurin da yake akwai dauriya a ciki a wannan lokacin Allah yake falamma aslama wa tallahu lil jibil lokacin da shi annabi Ibrahim ya miƙa wuya sai yayi abinda Allah ya sa shi shi kuma dan ya miƙa wuya in dai Allah ne ya ce a yanka shi ya yadda a yanka shi a wani ne ce wallahi ba Allah ba kowaye ha kai in dai kana kana na mai wuka wani boka ya gudo daga Maiduguri dan an ce to Allah ga ta malam ba ku kuke da yasin mai katawa da mai riba da waye yace ya kai ka gudo ne kawai ta haka kawai yanzu yaro ya hauro yana nan muta wani ne ki gawa wani fawo da gaggawa ta kawai yau gaba a lokacin da ya kifar da shi ta bangaren ainihin wato goshin sa Allah ya ce wana da inahu an ya Ibrahim sai muka kira muka ce ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin ka gaggata mafarkin da kai lalle haka muke sakawa duk mutumin da yake mai isani Allah sai ya ce inna hadha la huwal bala'ul mubin wallahi wannan jarrabawa ce wacce take da ainihin wato mabayyana kuma mai girma ku kalli fada yadda yake san ubansa hubbu ta'zim sannan uba yana san dansa hubbu shafaqa sunan tausayi kuma dan shikenan kuma hannu ma ka daga kai addu'a kace Allah ya baka kuma ka samu dan yanzu an ce ka kwantar da shi ka yanka dan ai wannan jarrabawa shi ne girma dan na tabbatar yanzu in ni ko kai aka yi wannan jaraba to gaskiyar magana an samu ainihin wato matsala. Allah ta'ala ya kiyaye. Shi yasa Annabi Sulaiman lokacin da ya miƙe a majalisar sai yace ayyukum ya atini bi arsaha qabla an ya'tuni muslimi. Waye zai je zo min daga dannan da matan nan take kakama da shi na sarauta. Qala ifritu min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin. Daga nan qala allazi indahu ilmun min alkitabi, wanda yake gure shi akwai ilimin littafi, ya miƙe yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tawfuka, yake ni zan je dauko ganin shi wannan ya bata lokaci kafin ya bude ido ya rufe. Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wato falamma ra'ahu mustaqirran indahu, Annabi Sulaiman yana bude ido yaga an kawo gadan me yake. Qala hadha min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur, wannan falala ce daga gurin Ubangiji kuma Allah yayi ne dan ya jarrabe ni ya gani zan gode masa ko bazan ainihin wato gode masa ba. To tilla a gurin jarrabawa daga annabawa sai al'amsalu sai na kasa da su, shi yasa Allah ya jarraba sahabbai a yakin Uhud. Wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu ittahusunahum bi'izni hatta idza fashiltu wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum allahu sayti liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Haka a yakin Ahzab ya faɗi cewa hunalika tuliyal mu'minuna, a can gurin ne aka jarrabi masu imani inji Allah. Wa zilzilu zilzalan shadida, aka girgiza su girgizawa mai tsanani inji Allah. Da aka ya faɗi cewa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, Allah madaukakin sarki ya jarraba su. To jarrabawar da Allah yake ma dan adam dama iri ne, ko jarrabawar ta zo ta abin da kake so ko abin da baka so. Dan haka Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut, sai yace wa nabluukum bis-sirri wal khairi fitna, dan haka zamu jarrabe ku da alheri sannan zamu jarrabe ku da sharri, wannan bin nisba zuwa ga shi dan adam din ba zuwa ga Allah ba, dan babu wani abu da ke fitowa daga gurin Allah wanda yake sharri. Dan haka annabi yake faɗa cewa wal khairu bi yadika wal sharru laysa ilayka, alheri yana hannun Allah babu sharri a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To yana daga cikin jarrabawar da Allah ta'ala yace zai ma dan adam, dan haka sai ya faɗi cewa fa ammal insanu, amma kaga dan adam sai ya ce idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani, idan Allah ya jarrabe shi ya bashi makami ya bashi kuɗi ya bashi lafiya ya bashi yaya, a lokacin shi da kanshi zaka ji yana fitowa cewa eh daga sirru Allah ya karrama ni. Yati wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana, idan ya jarrabe shi ya kokunta arzikin da kyar ake shi da kyar sha ake, wani sai kaga ya fito ya ce Allah ya wulakanta shi. Dan haka Ibn al-Qayyim ya faɗi cewa imani ga baki ɗayan sa gida biyu ne, yace nisfun fi shukr wa nisfun fi sabr, rabi yana cikin godiya rabi yana cikin hakuri. Wanda Allah ya jarrabe shi ya bashi lafiya ya bashi kuɗi ya bashi makami, jarraba shi akai a rayuwa a gani zai gode ma Allah ko ba zai godiya ba. Wanda aka hana shi jarraba shi akai a gani zai hakura ko ba zai hakura ba. Wasu an dauki kuɗi an basu makamai, an basu lafiya, an basu yaya, an basu mata, amma ba su tafiyar da su ba ta hanyar da ya dace, na haka ba su ci jarrabawa ba. Wasu an hana su ba su hakura ba, suma ba su ci jarrabawa ba. Na haka da bayarwa da hanawa duka jarrabawa ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na haka aya ta ƙarshe Allah sai ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida, da Allah ya ga dama sai ya sanya duk duniya ana nan musulunci ake yi ba wani ainihin wato kafiri, sai ya ce walakin liyabluwakum fima ataku, sai dai Allah yana so ne ya jarrabe ku cikin abin da ya baku. Da haka sai ya ce fastabiqul khairati, ku dinga tsere gurin ainihin wato aikin alheri, saboda kowa da kowa gurin Allah subhanahu wa ta'ala za a koma. Sannan Allah ya kuma faɗar cewa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi, Allah shi ya sanya ku a bayan ƙasa wani na mai mauni, watakila wanda yake neman a nan masallacin ba shi bane neman wani ne da. To kuma tsari na Allah zai hukunta nan gaba ko ana so ko ba a so, wanda zai yi limanci a nan gaba ba shi bane wani ne, ba haka bane? Gwamna a jihar nan, watakila wanda ke gwamna yanzu ba shi bane wani ne da, kuma tsari na Allah yana hukunta ko ana so ko ba a so siyasa wani siyasa wanda yake shugabancin kasa ba shi bane wani ne tsari na Allah ya kawo shi ko ana so ko ba a so siyasa wani yazo mu da muke rayuwa yanzu a cikin Kaduna da mu muke rayuwa a cikin ta ba mu bane wasu ne tsari na Allah yana hukunta cewa nan gaba za mu tafi Allah zai kawo su kuma haka za a ci gaba dai dan haka sai Allah ta'ala ya faɗi cewa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin Allah sai ya daga wasu saman wasu a wajen daraja ya ba wani mukami sama da wani sai yace me yasa ya daga wani ya fifita wani akan wani sai yace li yabluwakum fi ma ataku dan abinda fa Allah ya dauka ya ba ku ya daga wani sama da wani kar ka dauka wata tsiyace da wata kafafa wallahi jarrabawa ce kawai to idan mutum ya fahimci wannan da izinin Allah ba zai faɗi ba amma daga lokacin da kake jin cewa ifarka ne yasa ka kai to shikenan ka samu matsala Allah ya kiyaye muna roƙon Allah ya jarrabe mu da daidai imanin mu Allah madaukakin sarki yasa in ya jarrabe mu mu cika da mafaɗa dan sarkin sunayensa ana nuna cewa lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh